أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول يا الله تعالى ليسري من هدوى أولن مصلاتي مصلاتي من قلادنتي أبل من كدو جهر جقاوة أولن يمتي نجومة بقي قوتن رمضان a shekara ta 1446 na hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam, inda kuma shine bakwai kai ko na'am bakwai ga watan Ramadan, inda kuma shine bakwai ga watan uku na shekara ta 2025 alisafin miladiya, wannan kuma shine zaman namu na bakwai din har yanzu a darussan tafsirin alqur'ani mai girma da muke karantawa. Kamar yadda muka ji malami ya karanta, ya qulu Allahu tabaraka wa ta'ala wa laula fadlullahi alayka wa rahmatuhu la hammat ta'ifatun minhum an yudilluk. Wannan kamar yadda muka fara bayani jiya tana da alaka da abin da ya gabata na bayanin sababin saukar wannan aya ko ayoyi, na ƙoƙarin da waɗancan mutane da ɗaya daga cikinsu ya yi sata ya ƙalawa wani bai Yahudai, suka zo suka samu kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kan ya goya musu baya wajen bayyana cewa ɓarawon da ya satar ba ɗan ƙabilarsu ba ne, ba Yahudin ne, wanda yin haka da an yi da an karkace wa adalci. Shi ne Allah maɗauki ke cewa ولولا فضل الله عليك بعدم فللر ألا أكنك دكوم رحم السبا لهم الطائفة منهم أن يضلوا دا وتقوم جيادة بتكنسو وأنك قبيلة ركي نفي كنا دا صنح همتو شيني لهمت دا صنح همتو دا صن زابرة دا صن يقوب أي وجن سبتدكي بتدكينا أنا نفهم سسنيا ككركتا دقين آدلتي ƙarƙashin haka ne malai yake cewa thumma zakara minnatahu ala rasulih bihibbihi wa ismatihi mimman arada an yudilla. Allah maɗaukaki ya ambaci baiwar da yayi wa manzansa da kiyayewar da ya masa da tsayewa da ya bashi daga waɗanda suka so su ɓatar da shi, yake cewa walaula fadlullahi alayka ba dan falalar Allah a kanka ba, wa rahmatuhu da kuma rahamarsa da jin ƙai da ya maka, la hamma ta'ifatun minhum an yudilluka da wani sashe nasu yayi kokarin ya batar da kai. Wadhalik anna hadhihi al-ayat, yace wannan dalilin fadin haka shine waɗannan ayoyi al-karimat masu daraja da muka ji, qad dhakara al-mufassirun masu tafsiri sun ambata, anna sababa nuzuliha cewa sababin saukar da waɗannan ayoyi, anna ahla baitin sarqu fil madinati, cewa ma'abuta wani gida sun yi sata a Madina, falamma tuli'a ala sariqatihim, yayin da aka samu aka gano sirrin cewa su ne suka yi wannan sata, khaful fadihata, sai suka tsoraci tonin asiri cewa za a tona musu asiri, wa akhadhu sariqatahu, suka ɗauki wannan abin da suka sata فرموها ببيت من هو بريء من ذلك suka jefa abin satar a gidan wani wanda ba shi ne ya sata ba. Wasta'ana sariqu bi qaumihi, shi kuma wanda ya satar ya nemi taimakon ƴan kabilarsa. An ya'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa yatlubu minhu an yubarri sahibahu, cewa ya zo ko kuma suka je wurinsa suka roƙe shi don ya kubutar da ɗan uwansu ya ce ba shi ya sata ba. Ala ru'usin nasi, ya yi shela a cikin mutane. Wa qalu, suka ce, innahu lam yasriq, ai ba shi ya satar ba. Wa innama alladhi saraqa man wujidat as-sariqatu bi baytihi, shine wanda aka samu abin satar a gidansa. Wa huwa al-bari'u, shine wannan wanda yake kubutacce, innocent, wanda ba shi ya laifin ba. Faham nan bai kawo cewa bai hudan ba, saboda sabanin malamai wasu sun ce bai hudan, wasu sun ce wani ne, kuma mun san manhajin malaminmu Malam Abdulrahman bin Nasir a cikin tafsirinsa bai cika tsayawa yana magana akan sababin nuzuli ba. Galibi ishara kawai yake yi, sai idan ma ta kama tilas yake ambatar irin wannan, saboda shi yakan kalli wanne darasi za a fahimta daga waɗannan ayoyi ya baka darasin ya wuce, sawa'un yana da alaka da wani sababi da aka saukar da aka san shi aka ruwaito, ko kuwa kawai ba a samu wani sababin nuzuli ba. To shi yasa bai faɗa mana ba. Yace wa in fahamma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yubarri sahibahu, to annabi sallallahu alaihi wasallam har yayi yunkurin ya kubutar da shi wannan dan kabilar taso. Fa anzalallahu hadhihi al-ayati tabkiran wa tabyinan li tilka al-waqi'ati wa tahdhiran lil rasul sallallahu alaihi wasallam min al-mukhasamati an al-kha'ini, sai Allah madaukaki ya saukar da waɗannan ayoyi don tunasarwa da kuma bayani na haƙiƙanin abin da ya auku, da kuma tsoratarwa ga manzansa sallallahu alaihi wasallam kada ya zama yana bada kariya ga mayaudara. Fa innal mukhasamata an al-mubtil, domin kuwa bada kariya ga mutumin da yake ba shi ne da gaskiya ba, min al-dhalali, yin wato haka ɓata ne. Fa inna dalala nau'ani, domin ku ɓata nau'i biyu ne. Dalalun fil ilmi, ko zai zama a ɓangaren ilmi. Wa huwa al-jahlu bil haqqi, shi ne zama mutum ya jahilci gaskiya. In mutum ya jahilci gaskiya ana kiransa ya ɓata. Shi jahiltar gaskiya sunansa mene? Ɓata. Fa in ayyawa, sai ce wa balalun fil amal, akwai kuma ɓata ta ɓangaren aiki. Wa huwa al amalu bi ghairi ma yajibu, shine mutum ya aiki da abinda ba shine wajibi ba. An gane wannan? Duk ta inda mutum ya, wannan shine ake cewa dama idan mutum ya ɓace ta ɓangaren ilimi ake kiransa dalal, idan mutum ya ɓangare ya ɓace ta ɓangaren aiki ake kiransa mene? Riwaya. Yawwa, ma dalla sahibukum wa ma ghawa, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ɓata ta ɓangaren ilimi ba, bai ɓata ta ɓangaren aiki ba, shi ake nufi. To shine nan ya fassara, sai ce fa hafizallahu rasulahu an hadha an-naw'i min ad-dalal, Allah madaukaki sai ya tsare manzansa daga wannan nau'i na ɓata din. Kama hafizahu an ad-dalal fil a'mal, kamar da dama ya tsare shi daga wato ɓata a ɓangaren aiki. Wa akhbara anna kaidahum wa makrahum ya'udu ala anfusihim, Allah madauki ya bada labarin cewa makircin su da kintsin su da suka yi dan su kubutar da dan uwansu, kuma su jefu wanda ba shi ba, kuma su dora annabi sallallahu alaihi wasallam akan manufar su, to wannan makircin ya'udu ala anfusihim, yana komawa ne zuwa kansu. Ka halati kulli makirin, wanda wannan kuma shine dama sunnar Allah dangane da duk wani wanda yake kulla makirci. Duk mai kulla makirci zaka ga makircinsa yana komawa kansa ne. Fa qala, sai Allah ya ce wa ma yudilluna illa anfusahum, ba kowa za su batar ba sai kawunansu. Likauni dalika al-makr, saboda kasancewar wannan makircin. Wa dalika tahayyul, da kuma wannan wato kewayewar da kaucewa gaskiya. Lam yahsul lahum fihi maqsuduhu, manufassu bata samu ba a cikinsa. Wa lam yahsul lahum illa al-khayba wal-khusran, abinda suka samu kawai shine wato tabewa da hasara. wal hirman kai ko ya rubuta da kuma rashi dai ba su samu abin da suke so ba wal ism wal khusran da kuma laifi da zunubi da kuma tabewa da hasara wa hadhihi ni'matun kabira ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ni'ima ce babba yatadammanu an ni'mata bil amal ko wanda ya kunshi ni'ima wato a aikace wa huwa at-tawfiq li fi'li ma yajibu wace ni'ima ce a aikace shine a baka tawfiqi ka aikata abin da yake shine wajibi wal ismatu lahu an kulli muharram kuma a tsare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga aikata duk abin da yake haram Allah ya tsare shi bai aikata ba kuma Allah ya saukar da ayar ne dama dan ya tsoratar da shi ya fadakar da shi ga fa hakikanin abin da ya faru saboda Allah shine alimul ghaibi wash shahadati annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai san abin da ya faru ba sai ce thumma dhakara ni'matahu alaihi bil ilmi wannan ni'imar da ya masa da ya bayyana ta bangaren aiki ne tunda ya hana shi ya aikata abin da ba daidai ba ya bar shi ya aikata abin da yake mai kyau sannan wannan shine bangaren sai kuma ya tunasar da shi akan ni'imar da ya masa ta ilimi fa qala wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata kuma wannan falala ce ta bangaren mai ta bangaren ilimi dakatar da shi da tsare shi da bashi isma ya zama ma'asumi daga aikata abin da ba daidai ba ita kuma falala ce ta bangaren aiki sai ce wa anzalallahu alayka Allah ya saukar maka alkitaba wal hikmata littafi da kuma hikma ai anzala alayka hadha alquran alazim ya saukar maka da wannan alqurani mai girma wa dhikra alhakim da kuma ambato mai hikima alladhi fihi tibyanu kulli shay'in wa ilmu alawwalin wal akhirin wanda a cikin wannan littafi akwai bayanin komai da komai sannan kuma akwai ilimin waɗanda suka gabata daga mutanen farko da kuma mutanen ƙarshe wal hikma ita wannan hikima kamar da malam ya sha gaya mana a baya ba sau ɗaya ba yace inna sunna allati qala allati qad qala fiha ba'd as-salaf wasu malamai sun ce abinda ake nufi da al-hikma shine me as-sunna Allah ya saukar maka da al-qur'ani ya kuma saukar maka da al-hikma menene hikima suka ce sunna da wannan dalili ko da na'am da wannan bayani sai zama cewa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma menene wahayi ne yadda aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani haka aka saukar masa da sunna tunda dama ya faɗa kuma inni utitul kitaba wa mithluhu ma'ahu ko utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu wa mithluhu ma'ahu kuma yana nufin sunna din haka duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata kuma tafsiri ne dama na wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha baya furci da san zuciya duk abin da ya faɗa to wahayi ne da Allah ya masa sawa'un na cikin alqur'ani da kuma na hadisan da ya ambata ai in ne mutum ya yadda da wane ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to bai kamata ya ja baya da bin maganar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam domin ko ba komai in ma an ce ba ta qur'ani ba ce maganar da ya faɗa ba a cikin alqur'anin ba ko an ce ba maganar qur'ani ba ce to dai maganar waye ka duba darajarsa ka duba waye shi ka duba wanda kake tutiyar kaunarsa da sansa ya kamata ya zama biyayyar da za ka yi maganarsa ta fi biyayyar da za ka yi kowane malami naka kuma sannan ya kamata ya zama duk abin da aka ce shi ya faɗa muddin ba ka da dalilin tunkuɗe cewa shi ya faɗa to ka bi shi yadda ya faɗa an fahimci wannan abu yawwa sai sa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya kai ta bayan alqur'ani bal ba wai bayan alqur'ani kawai in ana zancen tashri'i to yadda qur'ani ake kafa hujja da shi haka ake kafa hujja da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya faɗa ba wannan hadisi hadisin da na ambata ɗazu cewa yushiku ko ya kusa ku ga wani mutum shab'ana ala arikati yana zaune ya koshi ya barbaje akan karagarsa ta shugabanci yana cewa abinda muka samu a Qur'ani shi zamu bi duk abinda bamu samu a Qur'ani ba ba ruwan mu da shi sai sai ku saurara duk abinda Allah ya haramta duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta to Allah ne ya haramta duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halalta to Allah ne ya halalta kaga ashe kenan babu bambanci wajen istidlali tsakanin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa babu mai iya yin musulunci yadda ya kamata sai wanda ya yadda da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba a hankali mutum zai fita daga addinin musulunci ya zama kafiri saboda kayyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kin yarda da wata magana ta sa Allah ya tsare sanin shi wal hikma inna sunna allati qad qala fiha ba'd as-salaf inna sunnata tanzilu alayhi kama yanzilu al-qur'an kuma da wasu magabata suka ambata cewa sunna tana sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda al-qur'ani yake sauka wannan fasara ta farko ke wa inna ko kuma a ce abinda ake nufi da hikma ma'rifatu asrari shari'ati az-za'ida ala ma'rifati ahkamiha wa tanzilil ashiya'i manaziliha na wa tartibi kulli shay'in bihasabihi abinda ake nufi da hikma shine sani sirrin shari'a gano sirri da ke cikin halatta wani abu ko haramta shi ko za ku ga ai wasu Allah ya hore musu ilimin munasabat shine abinda ake kira da wannan sanin munasaba cewa wannan aya hukuncin da aka dauka a cikin ta ya dace da manufa kaza da kaza abinda Allah yake so ya nuna mana shine kaza da kaza wanda Allah ya hore wa tunani mai zurfi suna da saurin gano irin wannan hikimomi sannan ake gano maqasidush shari'a menene maqsudin shari'a a kowanne babi na halal da haram da kuma abubuwa dai da yawa da suka zo a cikin nassoshi to su malamai sun ce wannan shi ake nufi da me al-hikma wannan kuma fassara ce ta zahirin larabci amma ba haka ba salaf an samu wannan fassara daga gare su da yawa cewa abinda ake nufi da al-hikma shine me as-sunna kamar da ya gabata wa ma'rifatu ahkamiha yawa yace wa ma'rifatu asrar ash-shari'ati az-za'id az-za'idati ala ma'rifati ahkamiha wanda suke kare ne akan sanin hukunce hukuncen wa tanzilul ashiya'i da kuma saukar da abubuwa manazilaha a bigiran da suka dace wa tartibi kulli shay'in bihasabihi da jera kowanne abu gurgudan yadda ya dace to su kuma shi wa allamaka ma lam takun ta'lam Allah madaukaki ya ilmantar da kai abinda da baka sani ba ya ilmantar da kai abinda baka sani ba wannan dalili ne akan cewa ilimin Allah yafi ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma bai kai ilimin Allah ba ba duk abinda Allah ya sani manzon Allah ya sani ba an fahimta wannan kuma shi malamai suke nufi idan suka ce manzon Allah bai san gaibi ba ba ana nufin duk abinda aka koyo sauran mutane shi bai sani ba duk abinda aka koyo wa mutane gaba ɗayan su sai shi aka bashi to a wurin sa daga ran da aka gaya masa ya fita daga gaibin Allah al-mutlaq amma duk abinda Allah ya bar shi bai gaya masa ba to manzon Allah yana nan a bai san shi ba kuma wannan in malaman sunna suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba to abin da suke nufi kenan duk abin da ya faɗa ko ya sani ya nuna ya yi ishara wanda abin da mutane ba su san shi ba to ai Allah din ne ya gaya masa don haka baya sanin komai da kashin kansa sai Allah ya gaya masa in ka gaba wannan shikenan ka fita daga rikici an fahimta ba shi yake sanin abin da ya ga dama ba a'a Allah ne yake ilmantar da shi abin da ya gaya ba kuma ba duka komai da komai ba abin da Allah ya zaba ya gaya masa kuma da mutum da shi ne annabi kuma abin da yake nufi kenan da ayar karshen suratul jinn ko me yake cewa alimul ghaibi shi Allah ke fala yuzhiru ala ghaibihi ahad illa man irtada min rasuli agani illa man irtada min rasuli fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada Allah shi ne masanin ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa ngani baya bayyana ghaibinsa ga kowa sai man irtada min rasuli wanda yaso ya yarda da shi daga cikin manzanni ashe waɗanda Allah ya yarda su daga cikin manzanni yakan ifla'in su akan wani abu wanda sauran mutane ba su sani ba ba ana nufin su yi musharaka da shi su zama ilimin su da shi Allah daidai waje da ba haka ake nufi ba ma'ana abin da da mutane ba su sani ba sai Allah ya zabi manzanni sai ya ba su shi in zai aiko su da wannan ilimin da da gaibi ne to yakan sanya mala'iku su zama masu gadi shine rasadan din su hana shedano shigar da abin da suke so su iya shigarwa ai amincin wannan don haka a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah bai gaya masa komai ba to bai sani ba amma in ya gaya masa bai gaya kowa ba to ya gaya masa wani abu na gaibinsa amma wannan baya nufin duk abin da Allah ya sani shi ma ya sani sai iya abin da Allah ya gaya masa akwai taba manzon Allah wannan zancen kar ku boye ne ku faɗi da gaske tsakani da Allah to wannan ku shine zancen malaman sunna wanda in suka ce manzon Allah bai san gaibi ba ake zagin su su wasu so suke a ce a manzon Allah ya san gaibi ya san komai da kuma ai shi yake kan fito ilimi yadda ga dama yake tebo kuma cikin Qur'ani inda kana bin Qur'ani zaka ga Allah ba haka yake ba وعلمك ما لم تكن تعلم ما لم تكن تعلم الله شيء يعلمك ذلك ابين دا بك سني با يقول يا منا دي علم دغه ina yake daga Allah kuma sannan ya ayoyi daban-daban shi da kansa Allah madaukaki ya ga masa yace bai san dai ba haka annabawa gabanin sa duk sun fada wana a'lamul ghaiba ban san dai ba قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله كتي بابو duk wanda ke sama ko kasa wani ya kunshi kowa da kowa babu wanda ya san gaibi sai Allah Allah ya sa ku fahimci wannan dan haka girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ka fadi abinda Allah ya fada dangane da shi da abinda shi ya fada a kansa wannan aya kamar da muka ambata jiya tana cikin ayoyi da suka nuna fadlan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa a ƙarshen ta yace wa kana fadlullahi alayka azima fadlan Allah akan ka ba ƙarama bace mai girma shi duba ku gani a cikin abubuwa da yawa Allah madauki ya faɗi darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin annabawa dama ya faɗa tilkar rusulu faddalna ba'dahu ala ba'd منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات الله يفيفي توصل بشكل درجة وقع شيء النباوة بمن ذني بدرجة سعيدة وسسن في وسو كما يندي في قوة أتكن النباوة نشيني النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي آدم حرزه النبي إيسى باب يندي كي من ذن الله صلى الله عليه وسلم درجة duk wanda suke tsakani kuma shine sayyidu waladi adam kamar da ya faɗa da kansa yace ana sayyidu waladi adam kuma shine wanda Allah madaukaki ya yabe shi da dabi'unsa wa innaka la'ala khuluqin adhim kuma shine wanda Allah ya aiko shi rahmatan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda kadari zai bude ya fara fitowa a cikin matattun duniya baki daya min al-awwali wal akhiri ina duk kuna cikin khasa'is rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon mai kankasa kofar aljanna al-imam muslim ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam zai je kofar aljanna wa yastafti fa astaftih sai in nemi abu ne fa yaqulu khazin sai mai jiran aljanna sai ya ce man anta fa aqulu muhammad fa yaqulu bika umirtu sai in ce Muhammadu ne sai ce dama kai aka bani da kai aka bani umarni walan wala wala aftahu li ahadin qablaka gabanin ka bazan bude kowa ba dan haka shine farko wanda za a bude wa aljanna ya shiga shine ne farkon me yin ceto gobe kiyama dan Allah Allah wala su ji an dawo su ce ba za su iya ba shi ko za a zo bin sa kuma yace haƙƙin sa ne shine da wannan abu saboda Allah ya bashi kuma Allah ya daukaka shi a cikin al'umma baki daya na farko da na ƙarshe ya bashi damar ya zo ya roki Allah ai hisabi wace daraja ce take wannan wannan shi ake kira al-maqamul mahmud kamar da malamai suka fassara haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fallalar da Allah yayi masa sama take da kowace falala da kake iya tunowa babu kuma falalar da ta kai zabar sa manzo da zabar sa bawa na Allah shugaban masu bautawa Allah da kuma wannan littafi da Allah ya bashi babu wani annabi da aka bashi littafin da yake alqur'ani sallallahu alaihi wasallam to shine malamin yake ga mana yace fa qala wa anza ya'munun wal hikma inna sunnah allati qad qala fiha ba'd as-salaf inna as-sunnata tanzilu alayhi kama yanzilu al-qur'an wa imma ma'rifatu asrar ash-shari'ati az-za'idati ala ma'rifati ahkamiha wa tanzilu al-ashya' manazilaha wa tartibi kulli shay'in bihasabihi yaw sayyi wa 'allamaka ma lam takun ta'lam sayyi wa hadha yashmalu jami'a ma 'allamahu Allah ta'ala wannan kuma ya kunshi dukkan abin da Allah ya ilmantar da shi idan mutum yace Qur'ani shi kadai shi ne sakon da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wajaba abishi akai ma'ana ina shi za a bi to hakika ya rage darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bangaren cewa ba iya Qur'ani aka gaya masa ba ko ba iya Qur'ani aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gaya masa abubuwa tsayawa an gaya masa ma abinda mutumin da yake tahowa daga nesa ba wanda ya gane shi Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce wancan wane ne kuma yazo a ga wane ne akwai wannan ko babu in ana magana ta bayansa yana gani kamar da yake gani ta gaban sa wannan menene baiwa ce da Allah ya masa daga cikin mu'jizozinsa suna da yawa sallallahu alaihi wasallam kuma duk Allah ne ya daukaka shi da su in mutum ya ce banda Qur'ani bai ce komai ba to ya haramta wa al'umma baki daya har kiyama ta tashi ya haramta musu falaloli da yawa da shari'o'i da yawa sallallahu alaihi wasallam me yake yi da shi da mutanen da yake zaune da su wanda ba a gaya mana wannan labarin ba a cikin al'Qur'ani shekara sa nawa yayi a cikin su a matsayin annabi sai da shekara 23 kafin ya bar duniya yanzu a ce a shekara 23 nan annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa yayi kawai ya zauna banda ayoyin alqur'ani da aka saukar masa ba abin da ya faɗa ba a shari'a an kawo gaban sa ba eh an yi shari'o'i ba shi sa har muka ambaci farkon darasin nan ko mun ambaci hannun tafai da suka kawo irin shari'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina za a same su wannan sai a cikin littafin hadisi in ka rubuta littafin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sa kokonto a cikin su ko ka ce ma ba za a yi aiki da su ba to ka rubuta addinin mutane baki daya ba yadda za a yi addinin musulunci da iya alqur'ani ba rena alqur'anin bane amma saboda dama ba hakan aka yi ba yauwa Allah ba da iya qur'ani ya aiko shi ba kuma ga shi ya faɗa masa yanzu idan aka tambaye ka Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani da hikima ko bai saukar ba zaka ce ya saukar to ina qur'ani gashi ka haddace to ina hikimar in ka ce a cikin qur'ani take to ka zakume ta ka nuna ta da ba an fahimci wannan mantan kuma Allah ya hada abubuwan guda biyu ya jere ya ce duk ya saukar da shi wa anzal وأنزل عليك وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة كو ne da ba yayi atafin wannan akan wannan ba dama ka ce qur'ani shine hikimar hikimar ita ce alqur'ani in ban ja kamar yadda muka sani da a ce cewa aka yi qur'ani aka yi shuru ma iya cewa hikimar tana ciki in aka ce hikimar aka saukar ba a faɗi alqur'anin ba ma ce ai tabbas qur'ani yana cikin wannan hikimar amma tunda aka jero su guda biyu to dole ka ware kitabu daban kuma ne alhikmatu sai in banda ma rumto na jahilai a tsakani da Allah ai kamar da muke faɗi kafin fa a zo a samu waɗannan mutanen na zamanin yanzu wanda duka tunaninsu ko shekara 200 bai kai ba ko shekara 200 zancen nan nasu bai kai ba duk waɗanda suka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya yi irin wannan inkarin tun zamanin sahabbai har zuwa wannan zamani ba wanda ya yi irin wannan inkarin mutlaq yace sunna ko hadisai ba a aiki da ita ko mu'tazilawa su usul duk abin da ya saba ma wannan usul din su kiyarda da shi sai su kayyata hadisi ko kuma su tawilin aya har aya in ta saba wa ka'idojinsu guda biyar sai su watsi da aya kaga ashe su matsalar su sun hukuntar da hankulansu ne a matsayin su ne masu zabar ne na abi amma ba sun yi inkarin hadisai ba wannan wautar ta inkarin hadisai gaba ɗaya ba a santa ba sai waɗannan kwanakin da za a zo ana cewa wasu masu qur'ani zalla ko qala qato ko makamancin waɗannan abubuwa wanda ku kanku a zamanin yanzu kuka san irin waɗannan sunaye yau amma duk musulmin kirki a baya bai taɓa faɗin wannan abun ba kuma wannan zamani ne da yawa jaba kamar da na ambata kwanaki dukkan malamai a haɗu a yaƙi wannan fitina ta inkarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin manufarta ita ce ruguza addinin musulunci Allah ya tsare ita gaba yace ina ne fa innahu sallallahu alaihi wasallam domin ku shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama wasafahu Allah qabla an-nubuwati bi qawlihi da ya siffanta shi kamar yadda ya siffanta shi kafin annabta Allah yake cewa ma kunta tadri mal kitabu walal iman kafin a saukar maka da wannan qur'ani baka san wani littafi ba kuma baka san abin da ake kira al iman ba imani in ji Allah yake gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kafin a saukar ma da qur'ani baka san wani littafi ba shi yasa dama baya karatu baya rubutu kafin a saukar masa da qur'ani kuma kunta tatlu min qablihi min kitabin wala taqutuhu bi yaminika idan lartaba al-mubtilun bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm kafin wannan alqur'ani baka kasance kana karanta wani littafi ba kafin wannan alqur'ani baka kasance kana rubutu da hannunka ba idan da a ce hakan da gaskiya ya faru lartaba al-mubtiluna da mabarnata sun yi kokwanton wannan qur'anin da ka zo da shi da sai su ce a cikin irin abubuwan da ya karanta ya tsakuro wannan a cikin irin abubuwan da ya kufo a littattafan wasu shine ya kawo muku wannan amma dan Allah ya bar qur'ani mu ujizarsa ce aiki a bayan ƙasa har kiyama sai ya sako da qur'ani a gun wanda bai taɓa karanta wani littafi ba an fahimci wannan abu kuma wannan shine zai sanya dama qur'anin ai ya zama abun mamaki za a bada labarin al'ummomin da suka gabata a bada labarin al'ummomin da za su zo nan gaba a bada labarin me za a yi ran kiyama duk yana nan a cikin littafin da an saukar da shi ga wanda bai taɓa karatu ba wani abun mamaki ne ko ba abun mamaki ne to abinda Allah yake so kenan a isa gare shi ku ku tabbatar cewa wannan abun abun mamaki ne domin idan mutum farin jahili ne ko baƙin jahili ko akwai farin jahili akwai baƙin jahili duk yadda kai da shi ka samu abun mamaki ai ba za ka samu ba jahili sunansa jahili in ya buɗe bakinsa ba abin da zai faɗa sai jahilci haka ne in dai ka zauna gabansa sunansa jahili bai je makaranta ba ba a koya masa ba bai taba karanta komai ba bai iya rubuta komai ba banda lissafin abin da ya gani na ranar ba abin da bai iya gaya maka banda lissafin abin da ya sani tasowarsa yana yaro abin da zai iya gaya maka iya personal experience dinsa ya ga fari yau ya ga baki yau sun haɗu da wane in ya iya lissafin kwanaki ya faɗa kana jin maganarsa ka san bai ɗaga kowa ba to amma wanda zai zo ya gaya maka wasu sun gabata baka taɓa jin labarinsu ba shi ya baka kuma ka je ka bincika har Allah ya faɗa cikin alkur'ani fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilayka fas'alil ladina yaqra'una alkitaba min qablik laqad ja'aka alhaqqu min rabbika fala takunanna min almumtari in kana kokonto akan wannan abin da muka saukar ba je ka tambayi waɗanda suka karanta littafi gabanin ya tambaye su sunna sai ta Allah yakan zabi wasu ya aiko su a matsayin annabawa kuma a saukar musu da littafi za su ce maka eh mu ma ga littafi a hannunmu yana nufin yahudu da nasara tunda su ne waɗanda akwai littafi a hannunsu cikin littattafan da suka rage akwai littafansu ko ka tambaye su shi thought din tunanin fikirar yin wahayi cewa Allah yana zabar bayansa yayi musu wahayi ai shi ake so a tabbatar ba dukkan labaran ba kuma dukkan labaran da aka faɗa a Qur'ani in ka koma cikin waɗancan littafan zaka samu ishara zuwa gare su na Qur'ani kuma yafi inganci saboda abinda waɗancan littafan suka shiga cikin sa na rashin tabbas amma duk da haka Allah ya ce a tambaye su an fahimci wannan abu don haka alqur'ani yana cikin in bai zama shine babbar falalar da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da dama ita ce mu'jiza mafi girma har zuwa yau har yau da muke zance wannan challenge din dake cikin alqur'ani kalubalen azo da irin alqur'ani ya gagara ko dan a ƙayyata wannan maganar da sai wasu su yi kokari su ce gashi mun zo da kwatankwacinsa amma duk abin da wani ya gwada kana karantawa za ka ji ba daɗin ji duk balibancin mutum shi ne daƙiƙanci in ya karanta maganar wani ya san ba ta Allah ba ce to kuma dama abin da ake so kenan a tabbatar duk ƙoƙari duk ƙiyayyar da kafirai suke wa musulmi su yi wani abu da zai nuna wannan ƙur'anin ƙarya ne fa har yau an kasa sai dai kawai su ce ba su yarda da shi ba wannan kuma su suka je Allah ya kyauta in sun ce kama wasafahu Allah qabla an-nubuwa bi qawlihi ma kunta tadri mal kitabu wal iman sannan kuma ya tuna masa wa wajadaka dallan fahada ya same ka babu shiriya ta ilimi shine wannan abin da ake nufi kun ga wannan din ana nufin al-jahl bil haqqi kuma ai wannan ba ƙarya bane eh duk da mutum ya tashi fassara zai ce yana jin tsoron ya fassara a ce annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya same ka batacciyar shirye da kai amma kun sani abin da muka fassara me ake nufi da batan batan shine rashin sanin gaskiya a lokacin da Allah madaukaki ya halicci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka haife shi a Makka kafin a yi masa wahayi annabta ya san wannan gaskiyar bai sani ba to wannan shi Allah yake nufi da wannan balal din adamu al-ma'rifati bil haqqi Allah ya same ka baka san ilimin gaskiya ba ka jahilci gaskiya fahada sai ya shiryar da kai ya baka shiriya wannan shi ake nufi kuma da wannan an fahimci abu yawa sai ce thumma lam yazal yuhi Allahu ilayhi sannan tun lokacin da ya mai da shi annabi to bai gushe ba yanayi masa wahayi wa yu'allimuhu ya ilmantar da shi ya gaya masa wani abun ma ya yi na alƙalanci ba haka Allah yake so ba sai ya saukar da aya sai a gyara wani abun a yaƙi ne ya yi wasu afuwa Allah ya saukar da aya ya ce afallahu anka lima azimta lahu ya gabatar masa ma da afuwa kafin ya faɗi laifin ya ce me yasa ka ba su izini duk waɗannan abubuwan an yi duk a cikin ne ilimin da Allah ya bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yukammiluhu sannan Allah ya rika cika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya bashi kamala duk wata daraja da dan adam zai iya kaiwa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kaita, shine kammalallen da yafi kowa kamala a cikin jinsin dan adam da jinsin aljan da duk halittar Allah. Hattar taqa maqaman, har sai da ya hauhawi ya hau wani matsayi minan ilmi, ya ta'azzaru rusuluhu alal awwalin wal akhirin, sai da kai wani mataki na ilimi wanda duk mutanen farko da na ƙarshe ba wanda ya isa kai wannan matsayin na ilimi. Haka babu wani waliyi da zai kai ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. In ya faɗa kuwa daga faɗarsa ka san wanda ya dangana masa wannan shine shugaban makariyata. Yawa, babu wani mutum da zai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilimi. Har abu a ce ai shi ilimin da ya sani na shari'a ne, su kuma sun san ilimin wani abu mai suna haƙiƙa. In ilimi mai amfani ne, to shi ne wanda aka biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk abin da ba a bashi ba, to ba shi ne ilimin gaske ba. Haka duk wanda zai zo da wani abu da ya saba ma shari'an nan da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita, to ƙarya yake wa Allah, ba daga Allah ya samu ba. Da shi da shaydanunsa aljanu suka yi abin da suka yi, yake surutai, yake sumbatu da mahaukata, amma maganarsa bata kai maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita daraja ba. Allah ƙara wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja, yace hattar taqa maqaman min al-ilm yata'azzaru wusuluhu ala al-awwalin wal akhirin fa kana a'lam al-khalqi ala al-itlaq. Gunji Malam Sa'di yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi ilmi a cikin duk halittar Allah, alal itlaqi, ma'ana ka saki wannan zancen babu kaidin ko mutum ɗaya da zaka ci. Ina masu cewa wali zai iya fin annabi ko zai ta kafa ga Qur'ani, kuma a cikin Qur'ani ne za a nemo hujja a ce ai ga Khidr, sai su ce ai wali ne ya fi annabi Musa sani, don haka ashe zai yiwu a cikin al'ummar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ma a samu wani waliyi wanda ya fi su. Kaji fa wanda suke zagin mutane akan kin annabi ko ba haka ba? Amma mutum ya yadda cewa waliyin sa ya fi annabi, shi kuma ba a ce masa komai ba. Allah ya kyauta. Gaskiya wato in mutum zai bi hanyoyin nan na bata, dole ya zama baya san annabi. Domin da zai yi safe da rana kullum zancen ka wani ba annabi ba, kuma ka ce kana san annabi, haka ne? Babu mai san annabi sallallahu alaihi wasallam sai mai zancen annabi, mai karanta zancen annabi, mai koyi da annabi, mai kokarin sallah irin ta annabi, azumi irin na annabi, tafiya da cin abinci da bacci duk irin na annabi, kuma shi ne mai san annabi. Allah sarki yace hatta taqama qama min al-ilm yata'azzaru rusuluhu ala al-awwalin wal akhirin fa kana a'lam al-khalqi ala al-itlaq wa ajma'ahum li sifati al-kamal. Kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa tattara siffofin kamala, duk wata siffa in dai kamala ce ba na ƙasa ba, to ta tattaru a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, a surarsa da jikinsa da sunansa da ayyukansa maganganunsa komai nasa. Kai ba a taɓa yin ɗan adam ɗin da ɗan adam yake son sa ba irin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ta komai aka faɗa nasa, za ka ji kana so. Duk yadda maƙiya da kafirai har a zuwa wannan zamanin da suke yi su ƙoƙarin su ɓata shi da sauransu, su sun san ƙarya suke yi, ba magana ce ta ilimi da suka karanto a wani wuri aka siffanta shi da wata mummunar siffa ba. Allah bai bari an siffanta manzansa da wata mummunar siffa ba, don haka ba za ko shiga ba za ta yi kwakwalen mutane ba. Shi yasa duk wanda ya ɗauki wata ƙiyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka ga yana mutuwa an manta da shi. In ka ji an ambace shi, to fanala da darajar manzon Allah ɗin, in ana lissafa maƙiyansa sai a faɗi sunansa, ko ba haka ba ne? Amma duk wanda ya ɗauko tallan yake annabi sallallahu alaihi wasallam, ko a magana ko a aikace, ko yana kyamatar addinin da ya zo da shi, ko yana kyamatar hadisansa, ko ko yana kyamatar wani ilimi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi sai kaga tarihi ya ajiye shi a baya kuma ku jira ya mutu ku gani sai an manta da shi in kaga an ambace shi to ana ambatan sa ne a dalilin ko a cikin siyakin ambatan waɗanda ba sa son hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai a bada misali da shi kaga ko tir da irin wannan hali ya Allah ka tsare mu daga makiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka tabbatar da mu ka tabbatar da soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zukatanmu kuma Allah ka tsare mu akan hanyar sa yace wa akmalahum fihi kuma shine mafi kamala a cikin mutane a komai ma'ana duk abinda agun dan adam kamala ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa samun wannan sifa yanzu ku duba ku gani haihuwa ko in ce yin aure da samun da kamala ce a dan adamtaka ko ba kamala ce kamala in aka ce mutum ya zama bakaraye ko matarsa bakarariya ba ta haihuwa na ƙasa ce ko ba na ƙasa ba annabawan Allah akwai waɗanda ba su yi aure ba ballantana su haihu kamar annabi Isa alaihi salatu wasallam to ba a dangana na ƙasa shi ma zuwa gare shi amma tunda a jinsin ɗan adam rashin kamala ne a samu irin wannan to sai Allah bai sanya manzansa sallallahu alaihi wasallama irin wancan ba an fahimci abu za ka ga a cikin addinin Kirista ana alfahari da wane ai saboda matsayinsa ko aure ba yi ko haihuwa ba yi fada fada da sauransu su ne monks su dai su ta ibada ba aure ba haihuwa to wannan a jinsin ɗan adam na ƙasa ce duk da suna da awar suna bin annabi Isa ne annabi Isa ko ba koyon da wannan abin yi tun da Allah ya biya mani warahabaniyyati mubtada'uha ma katabnaha alaikum wannan rahabaniyya shine bauta da kin aure shine me ake ce masa wato nisantar mata da kin yin aure dai da tsayawa cikin bauta kawai to yin wannan abun Allah madaukaki ya gaya mana bai karantar da su ba bai umarce su riƙa yi ba ashe kun ga ashe wannan shi ma bid'a ne a cikin su to duk da haka tunda na ƙasa ce a jinsin ɗan adam Allah bai sanya manzansa sallallahu alaihi wasallam ya siffantu da irin wannan ba shi yasa shi ne afdala zawji ba a taɓa miji irinsa ba ba a taɓa miji da ya iya kula da matansa da ya iya soyayya da matansa da ya iya yin adalci ga matansa wani gefen ma abun aka ɗauke masa aka bar shi yayi yadda ya ga dama ya ja ya karkata zuwa wanda ya ga dama duk an yafe masa saboda kada a kama shi da laifi duk saboda me saboda darajar da yake da ita a wurin da yake sannan kuma ya haihu da ya haihu ya yi tarbiyyar ƴaƴa sannan kuma saboda wata hikimar ta Allah dan a tabbatar da yana da kamala sai Allah ya ba shi haihuwa amma kuma saboda wata hikimar ta Allah bai bar ƴaƴansa sun yanzu a bayansa da yawa babban da Fatima da an bar ɗa namiji da mutane sun zo kila sun koma bauta masa to dan kar a bauta masa sai Allah ya karɓe ƴaƴan duk suka koma ita ma Fatima watanni bayan rasuwarsa Allah ya ɗauke ranta duba jikokinsa ne Hassan da Hussein wasu suka zo suka kama da su da ƴaƴansu suka raba addinin musulunci suka koma suna bauta musu in ina ga a ce sun ga dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gamci wannan abu dan haka Allah ta'ala a cikin hikimarsa duk wata kamala da dan adam zai iya samu to ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa yace wa akmalahum fiha wani hada qala dan haka ne yace wa kana fadlullahi alayka azima falalar Allah a kanka ta kasance aziman mai girma ce kaga ko duk abin da Allah ya ce yana da girma to baka isa ka kididdige shi ba daka ka zauna littafai kawai ka lissafa wa mutane irin littafin da aka rubuta a kan falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haƙoƙinsa irin su a shifa'in da maganan khasa'is na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bashi kariya akan mai zagin sa'in su asabul muslim kabilta ta fayyade ga sunan ka kuma dauko ayoyi na cikin alqur'ani ka bi shuruhin hadisi kaga irin ilimin da zaka samu akan darajar ma'aici sallallahu alaihi wasallam lalle ko zaka ga cewa abinda Allah ya faɗa haka ne wa kana fadlullahi alayka azima fa fadluhu ala ar-rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falalar Allah akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a'zamu min fadlihi ala kulli khalqi falalar da Allah yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi falalar da Allah yayi wa dukkan halitta in ban jona nan can yanzu in ka tattara halitta daga annabi Adam zuwa annabi Isa ko ka tattara kuma duk waɗanda aka halitta a wannan tsakanin Allah ya musu baiwa ko bai musu ba waɗanda aka fififitawa su ne annabawan daga annabi Adam zuwa annabi Isa ana fahimta to sun ɗara sauran amma falalar da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tafi falalar da Allah ya yi wa duk wannan jinsin dan Adam kaga ko ashe girman ta ya wuce dai da zaka iya surantawa ko wannan ya isa a ce tarka bari ka tsinci kanka a cikin waɗanda suke sabawa hanyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam har ka bi hanyar wani kana alfahari da ita wannan nan kai ka kirkiri hanyar ka bashi ko kuma wasu ne suka kirkira kai kuma ka zo ka bi su da kyakkyawan zaton da kake musu kullun ana maka nasiha ka rabu da su ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi Allah ya aiko maka amma shedan ba zai bari ba sai mutum ya samu tawili sai aikowa ma hanyar annabi yake bi aikowa da kowa hanyar annabi yake bi da an soke sauran hanyoyin an cire sunayen an mai da su hanyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah ya kyauta ya isa mutum rashin kunya ya bi wani ya ki bin annabi ko ba rashin kunya ba ce kuma har ya rika alfahari yana kafafa su yan hanyar wane ne ya fi musu kaza har a samu mutum ya ce in gobe kiyama Allah ya sanya shi a aljanna ya kai wancan shehun nasa wuta zai ce shi a cire shi daga aljanna a kai shi wuta bin wancan shehun a ce irin fahimta ce wannan ya jama'a ya ce ko Yahuda wallahi ba su faɗi irin wannan zancen ba ba su faɗa ba wani irin guluwi ne an san cewa yana faɗa ne don rashin kunya don ya ɓata wasu rai amma dai in yana da hankali bare ko bacci ba zai iya ba in ya tuno cewa ya faɗi irin wannan zancen ya kamata mutum ya tuba lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da falalarsa da wajibcin abin shi ba abin wasa ba ya kamata a yi izini da shi ba Allah kyauta ballanta na har ma wanda ya taba cewa in manzon Allah bai bi shehinsa ba zai taka shi da kafa duk a wannan duniya ta mu aka faɗa wannan kafirci ne kuke ji a wannan duniya ta mu a wannan zamanin nan ko ba Yahuda bai taba faɗin wannan ba ko su Abu Jahal ba su faɗa ba amma mutum mai la ilaha illallah wanda yake zagin wani da kiyayyar annabi shi ya faɗi wannan zance Allah ya sauke ku tashi ku yi ilimi kuma ku fidda waɗannan hanyoyi daga cikin ku a koma hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba da wasa ba yawa duk abin da aka faɗa ko da zaka ji ko dan zafi ko kanshi dan kaɗan ne a cikin abin da ya cancanta a faɗa akan mai irin wannan zance Allah ya sauke to sai shi fa fadluhu ay fadlullahi ala ar-rasul محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من فضله على كل الخلق وأجناس الفضل الذي قد فضله الله به لا يمكن استقصاؤه ولا يتيسر إحصاؤه جنسي ديا باين ديا ننو إن فلنولي دا الله يفي في تمن ذن الله صلى الله عليه وسلم هذا سوء ka tashi lissafawa ba za ka iya ba ba za ka iya kure su ba shine istiqsa'i ka kai su har ƙarshe ka ce da kaza da kaza da kaza da kaza da Allah ya yi masa ba za ka iya ba. Haka nan kuma in za ka tsaya a ce aikinka shi ne kai ta lissafi da kaza ɗaya biyu uku, to babu wanda zai iya kai ƙarshensu ya lissafe maka su irin fanalolin da Allah ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma mu duk mun gaskata haka. Wannan shi ne ƙarshen abin da malam ya rubuta, kuma lokaci ya yi dangane da wannan insha Allah ta'ala. In Allah ya kai mu gobe sai mu je ayar munajaci. La khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح واتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.